نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin gwallaga a nan cikin garin Bauchi, a wannan yammaci na talata, yau 27 ga watan Ramadan, hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436, wanda kuma ya zo daidai da 14 ga watan 7 miladiya ta 2015, a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kafi. Kuma wannan rana ita ce rana ta ƙarshe a wannan shekara, a wannan wata mai albarka. Ya kuma yanzu abin a yau insha Allah muke fatan rufe wannan karatu, sai kuma in Allah ya kai mu shekara mai zuwa da rai da lafiya, mu dora daga inda muka tsaya. Za mu tashi a kan ayar da muka kwana a jiya, don ba mu kammala bayani a kanta ba lokaci ya yi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.
الله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، كما ومأيكو من زنيبا سيدن سزمو ما سؤال بشر سنكو ما سؤال قدي. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، كما ودن سكا كافرت سنا جايية دكريا domin su rushe gaskiya da ita. Wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa, sannan sun rike ayoyina da abinda aka yi musu gargadi da shi, sun rike shi a matsayin abin izgili. A jiya mun yi magana kan gabar farko ta wa ma nursilu mursalina illa mubashirina wa munzirin, ba mu aiko da manzanni ba sai dan su zamo masu bishara, masu gargadi. Inda muka yi bayanin cewa wannan aya tana fadar, tana magana akan babban jigo wanda shine dalilin aiko da annabawa tun lokacin da Allah ta'ala ya fara aiko da manzanninsa daga kan annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Babban dalilin aiko su shine su farantawa mu'minai wadanda suka yi imani da Allah ta'ala, suka yi biyayya daga sakon da Allah ta'ala ya aiko annabawa da shi, su faranta musu rai, su yi musu albishir da aljanna, sannan su yi gargadi game da abin da Allah ta'ala baya so, hanyar da za ta kai mutum zuwa ga wuta, hanyar shaidanu, domin gudun kada wani ya fada cikin fushin Allah ta'ala. Wannan shi ne babban jigon da ya sa Allah ta'ala ya aiko annabawa, ko in ce manzanni, kamar yadda muka yi bayani a wancan a majalisin da ya gabata. Sai Allah ta'ala ce wa yujadilu allazina kafaru bil batil liyudhibu bihi alhaq, wadanda suka kafirta suna jayayya bil batil da ƙarya, wato suna rike ƙarya su yi jayayya da ita don su ga cewa sun kawar sun rushe gaskiya ba wani abu suka rike ba sai ƙarya abinda ba tabbatacce ba suka rike kuma suke so su kawar da abinda yake tabbatacce domin alhaq abinda ake nufi da alhaq shine ash-shay'u thabit al-qa'im abinda yake tabbatacce wanda ya tsaya da kafafunsa sun rike abinda yake wofi ne banza ne kuma suna kokarin su yi amfani da wannan wato su ga cewa sun kawar da abinda yake tabbatacce sun yi ta biyo wa annabi sallallahu alaihi wa sallam hanyoyi daban-daban ko su ce mutun ne ya za a yi su yi wa mutun da'a ko su ce dan menene da aka tashi aiko da sakon ba za a ba wa wani babban mutum ba daga cikin manyan mutanen da muka sani a Makka ko a Taifa ko kuma su ce in da gaske ne abin da yake gaya musu to a yi musu ruwan a musu ruwan duwatsu daga sama ko wata azaba mai radadi daga sama ta saukar musu ko kuma su ce yaya za a yi Allah ta'ala ya tashi mutum bayan ya ratattake ya zama kashi ya riddike ya zama kasa da dai maganganu irin waɗannan maganganu ne waɗanda suke ba su da kan gado ba kuma su da wani dalili amma da wannan suke so su ga cewa sun kawar da gaskiya saboda wannan ita ce gayar tasu li yuzhidu bihi alhaq dan su ga cewa sun kawar da gaskiya da wannan ƙaryar wannan aya kamar yadda malamai suke cewa za ta kunshi dukkan wani wanda zai rike wani abu wanda ba gaskiya ba kuma ya ce zai yi fada da gaskiya da wannan abu ya rike wata aqida ta ƙarya wacce ba gaskiya ba ce kuma ya ce zai yi fada da gaskiya ta hanyar wannan aqidar tashi ko ya rike wani ilimin da ba na gaskiya ba ya ce zai yaƙi ilimin da Allah ta'ala ya aiko annabawa da shi ko ya ce zai rike wasu hadisai na ƙarya wanda ba su tabbata ba ya ce zai yaƙi sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam da su da haka dukkan wani wanda zai rike wani abin da yake shirme wani abin da ba shi da tushe ba shi da asali kuma ya ce zai yi fada da abin da yake da asali abin da yake tushe abin da ya zo daga alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama to wannan yana da nasibi a cikin wannan aya shi ma zai shiga karkashin wayu jadilu allazina kafaru bil batil liyudhidu bihi alhaq zai zama yana da nasibi gurgurdan irin abin da ya rike da kuma irin gaskiyar da yake yaka to ba a dan suka tsaya ba sun ƙara da wani abu wanda shi ma ya ƙara dagula al'amura shi ne wattakhazu ayati wa ma unziru huzwa sun rike ayoyina da abinda aka yi musu gargaɗi da shi a matsayin abin izgili wato ba su tsaya wajen yaƙi da gaskiyar ba a'a sun ma rika yin izgili da ayoyin Allah ko dai ya kasance idan ana tunatar da su girman Allah ta'ala ana nuna musu irin girman halittun Ubangiji ta'ala na sama da ƙasa da halittar kansu da ya yi da abin da Allah ta'ala yake ni'imta su da shi da wanda ya ni'imta ɗan adam da dukkan halittu da shi maimakon waɗannan ayoyi na Ubangiji wanda suke gani da idansu ko kuma suke rayuwa a cikinsu a tsakankaninsu su sa su su sadu da su miƙa wuya ga Allah sai su riƙa yi wa mai wannan tunatarwar izgili sai su riƙa yi masa ba'a sai su riƙa yi masa dariya ko kuma ana tunatar da su da ayoyin Allah wanda ake karantawa a cikin Alkur'ani ana jawo musu ayoyin Allah amma maimakon wannan ya sa zukatansu su kadu su raurawa su miƙa wuya maimakon su saduda maimakon jikinsu ya yi sanyi to sai su riƙa yin izgili ga shi wannan da yake karanta musu ayoyin Allah na Alkur'ani wannan ɗabi'a ce ta duk waɗanda suka yi fada da annabawan Allah tun daga kan annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dukkan wani annabi da Allah ta'ala ya aiko haka aka yi ta yi masa izgili wala kadisto zai abi rusulin min qablik fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un Allah ta'ala ya ce hakika an yi wa manzannin da aka aiko gabanin ka izgili saboda haka abinda suke izgili da shi da abinda ake gaya musu na gaskiya ya zo ya tabbata a kansu saboda haka ba wani abun mamaki ba ne don kaga wasu suna izgili da ayoyin Allah ko suna izgili da gaskiya ko suna izgili da masu faɗar gaskiyar ba abin mamaki ba ne don a nan da can ko a yau ko gobe ko a jiya an samu waɗanda za su riƙa maganganu a kan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ko su rika faɗar baƙaƙen maganganu a kansa ko su rika yin hotunan shakiyanci suna jingina masa ko wani abu mai kama da wannan wanda duk ya san sunnar Allah ta'ala a doran kasa, ya san yadda Allah ta'ala ya sanya wa kowane annabi, Allah ta'ala ya sanya masa aduwan shayatin al-insi wal jin, yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufa al-qawli ghurura, yadda Allah ta'ala ya aje wa kowane annabi, Allah ta'ala ya hada shi da wani shaytani cikin mutane da aljanu, to ubangiji ta'ala abinnan dan adam ba zai yi mamaki ba. Wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin, ubangiji ta'ala ya sanya ma kowane annabi ya sanya masa makiya wadanda za su yi fada da shi. Idan aka ce ba su yi fada da shi din ba, shi ne ma za ka yi mamaki. Gashi Allah ta'ala ya ce za su yi mamaki, za su yi fada da shi, kuma Allah ta'ala ya ce sun yi izgili, kuma za su ci gaba da izgili. Idan har ka ga ba su yi izgilin ba, to sai ka yi mamaki ya aka yi Allah ya ce za su yi kuma ba su yi ba. To amma in suka yi izgilin, wannan shi zai ƙara tabbatar maka da cewa ashe tabbas Al-Qur'ani babu shakka, yadda muka yi imani din nan da cewa gaskiya ne haka yake, gaskiya ne, gashi ya faɗi abu kuma sun yi, inda ba gaskiya bane sai mu ga ba su yi ba, to amma gashi sun yi. Saboda haka mu'mini wanda ya san abinda Al-Qur'ani ya faɗa dangane da annabawa, to ba zai yi mamaki ba dan jin cewa wani yayi wa annabin Allah izgili. Daman can haka Allah ta'ala ya tsara, dukkan wani annabi Allah ta'ala ya aiko a doran kasa sai da ya kawo waɗanda za su riƙa gaba da shi domin darajarsa ta ƙara ɗaukaka da wannan. Gwargwadon yadda aka yi gaba da shi, gwargwadon yadda matsayinsa zai ƙara ɗaukaka a gurin Allah. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikeen innaka fainaka almustahzi'in, kai dai ka bayyana abinda aka umarce ka da shi, wato ka fito ka faɗi gaskiya. Wannan shi ne abinda aka ɗora maka, in alaika illa albala, kai ka faɗi gaskiya, masu izgili kuma su je su ci gaba da izgili, innaka fainaka almustahzi'in, mumin isar maka da masu izgilin. Saboda haka wanda yake bin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wajaba shi ma ya koyi da wannan, ya ci gaba da abinda yake faɗa na gaskiya, kada ya dakata masu izgili, kada ya ce zai kula su ko in sun yi rama ya kyale su, Allah ta'ala zai isar masa da su, innaka fainaka almustahzi'in. Yana daga cikin istihza'i da izgili da suka riƙa yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana, wa qala allazina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idha muzziqtum kullu mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid aftara ala allahi kadhiban am bihi jinna. Wato wanda suka kafirta sai su tara mutane su ce kuna so mu nuna muku wani mutum wanda zake gaya muku cewa wai idan kun mutu duk kun da gargaje kun zama ƙasa, to wai za a sake tashi ku dawo wata halitta sabuwa. Wannan ƙarya yayi wa Allah ko ku dai yana da tabin hankali ne, kaga wannan da cikin izgili ake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam, aka nuna cewa wani ma mutum ne wanda ba a ma san shi ba. Nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum ala rajulin, wato kamar wani ne wanda ba a san shi ba, tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Makka ba wanda bai san shi ba, ba wanda bai san gidansu ba, ba wanda bai san daga ina ya fito ba, nabi kowa ya san da shi. To amma duk da haka dan ayi izgili sai ake nuna cewa wani mutum ba za mu nuna muku wani mutum ba wanda zai riƙa gaya muku in kun mutu kun da gargaje wa za a tashe ku, za a dawo da ku sababbi fil. To da yana daga cikin izgili da aka yi taiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama, amma wannan izgilin bai sa ya dakata da abin da yake yi ba, kuma wannan izgilin bai hana addinin musulunci ya ci gaba ba. Allah ta'ala ce waman adlamu mimman zukkira bi ayati rabbih,
waman adlamu mimman zukkira bi ayati rabbih فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا.
الله تعالى يجي ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. wane ne mafi zalunci, wato babu mafi zalunci kamar wanda aka tunatar da shi ayoyin Ubangijinsa fa a'rada anha, sai ya kawar da kai ya bijire ma waɗannan ayoyi, wanda sai ma kaddamat yada, ya manta abinda hannayensa suka gabatar na munanan ayyuka. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu, lalle mu mun sanya rufi akan zukatansu ba za su fahimce shi ba. Wa fi adanihim waqara, sannan akwai nauyi, akwai nauyi a cikin kunduwansu ba za su ji shi, saurare shi ba. Wa in tad'uhum ila al-huda, kuma koda zaka kirawo shi, zaka kirawo su zuwa ga shari'a, falan yahtadu idan abada, tunda dai har haka abin yake ba za su taba shari'a ba. Wato Allah ta'ala yana gaya mana me yasa suke jayayya, wani dalili ne yasa har suke ta jayayya din nan, domin su ga sun bici hasken musulunci. Menene yasa su suka riki ayoyin Allah da irin abin da ake musu gargadi da shi a matsayin iskili? Menene ya kawo haka? Shine Allah ta'ala yake gaya mana cewa kafircinsu ne ya jawo haka, kafircinsu ne ya jawo musu har Allah ta'ala ya yi ɗabi a cikin zukatansu, yasa har suka fito suka zama masu fada da addinin Allah karara a fili. Allah ce wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba, wato babu wani wanda ya kai zalunci. Wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih, babu wanda ya kai zalunci kamar wanda za a tunatar da shi ayar Ubangijinsa. Fa a'rada anha, nan take kawar da kai. Wannan fa'u ce littafi, wato dan a nuna maka ana karanta masa, ana gaya masa, ana bashi hujjoji, ba zai tsaya yin tunani akan abin da ake gaya masa ba, nan take kawai zai kawar da kai, ya shiga musu, ya shiga jayayya, ya shiga rigima. Ba wani tsayawa ya yi tunani akan abin da ake gaya masa, a'a, da zarar an gaya masa ga abin da Allah ya ce, ga abin da Annabi ya ce, kai duba zuwa ga abin da Allah ta'ala ya maka na ni'imominsa, ka gode wa Allah ta'ala, abin da kake yi na girman kai, na nuna isa, na nuna kafafa, na wulakanta mutane, dukka daina, to ba zai tsaya yin tunani game da abin da ake gaya masa ba, nan take kawai zai juya baya ya bijile wa abin da ake gaya masa. Wannan shine ma'anar fa'arada anha, wannan fa'un din fa'un ce littaqim, wacce ke nuna gaggawar kaucewa abin da ake gaya masa ba tare da tsayawa yin tunani ba. Allah ya ce to babu wanda ya kai wannan zalunci. Za mu ga a cikin Alkur'ani akwai irin waɗannan ayoyi, wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban aw kazzaba bi ayati, wa man azlamu mimman mana'a masajid Allahi an yuzkara fiha ismuh. To waɗannan ayoyi za ka ko ina Allah ta'ala ce babu azzalimi kamar wannan, ce babu azzalimi kamar wanda zai kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah, ko babu azzalimi kamar wanda zai hana a ambaci sunan Allah a masallatayya. To wannan babu cin karo a tsakanin waɗannan ayoyi, domin abin da ake nufi fa man azlamu mimman mana'a masajid Allahi an yuzkara fiha ismuh, babu wani wanda ya kai wato cikin waɗanda za su hana a yi aikin alkhairi, waɗanda za su hana wani aikin alkhairi, babu kamar wanda zai hana a bauta wa Allah a wurin da aka keɓance don bautar Allah. Saboda haka a cikin masu ayyuka irin nasa babu wanda ya kai wannan zalunci. Haka nan aka zo batun wanda za a yi ma wa'azi ko wanda za a gaya masa magana ya kawar da kai, babu kamar wanda in an gaya masa magana da ta shafi Allah da hujjoji da bayani da wa'azi ya kawar da kai. A cikin wannan wato group din babu wanda ya kai shi. Haka nan a cikin waɗanda suke ƙarya, waɗanda suke ƙirƙirar magana ta ƙarya su watsa ta, to kuma babu wanda ya kai wanda zai yi ƙarya ya jingina wa Allah. Babu shakka a cikin uku ɗinnan duka in aka haɗa su duka, wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban wa man azlamu mimman mana'a masajid Allahi ko wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih, in aka haɗa su duka wanda ya ƙirƙiri ƙarya shi ya fi kowanne, wanda zai ƙirƙiri ƙarya ya jingina wa Allah ta'ala shi ya fi kowanne. Ya fi wanda za a yi masa wa'azi ya kauda kai, wanda za a yi masa wa'azi ya kauda kai bai kai wanda zai ƙirƙiri ƙarya ba, wanda kuma duk bai kai su ba shine mamana a masajid Allahi, shi waɗannan duk bai kai waɗannan ba. Saboda haka kowanne a cikin dangoginsa shi ya fi kowanne zalunci. Don haka in ana maganar wanda ake faɗa ma gaskiya yana tumurewa, yana botsewa, to babu kamar wanda za a gaya masa gaskiya tare da hujjoji daga Allah da manzansa ya motsi. Ta yi a yi maka wa'azi a ja kunnenka, a tunatar da kai girman gidanku ko mutuncin iyayenka wanda duk fadakarwa ce ayi maka wa'azi a gaba ba a kawo aya ko hadisi ba zai yi ayi maka wa'azi a tunatar da kai wata ni'ima da Allah ta'ala ya maka zai yi kuma ayi maka wa'azi a jawo maka ayoyin Allah a jawo maka hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama to kaga anan an hada ka da wasu ayoyi na ubangiji wanda zai bijire a cikin waɗannan babu kamar wanda za a gaya masa Allah ya ce annabi ya ce bijire shine wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbihi fa a'rada anha wa nasiya ma qaddamat yadah ya manta dukkan abin da hannayensa suka gabatar wato biyagun ayyuka da yayi duk ya manta irin laifuffukan da ya rika yi wa Allah da yaki da gaskiya ya manta abin da ya rika yi wa Allah ta'ala na zalintar bayinsa ya manta abin da ya rika yi wa Allah ta'ala na ƙarya da kazafi ga mu'minai duk ya manta da wannan an faɗi hannaye wanda malaman baraga suke kiransa al-majazul mursal itlaqul juz' wa iradatul kull hannaye saboda su aka fi amfani da su wajen aikace hannu ya fi kazar-kazar saboda haka sai a jingina aikin zuwa ga hannu amma ana nufin gaba ɗayansa shi ma kaddama ai ana nufin abinda shi ya aikata wanda sai ma kaddama ce da ya manta abinda hannayensa suka gabatar na miyagun ayyuka Allah ta'ala ce inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu lalle mu mun sanya rufi akan zukatansu an yafqahu don kada su fahimce shi wannan yana bayanin sakamako ne abinda zai biyo baya bayan an gaya mutum gaskiya an masa wa'azi ya riki waɗanda suke masa wa'azin abin isgili ya riki ayoyin abin isgili ya bijire ya kawar da kai ya ci gaba da abin da yake ya manta ma da cewa shi dinnan mai laifi ne to kaga ya tattara abubuwan da zai sa Allah ta'ala ya fushi da shi ubangiji ta'ala haka nan kawai ba zai rufe zuciyar bawa ba sai idan bawa ya jaza wa kansa haka yayin da bawa yayi ta saɓon Allah kuma ana ta nusar da shi ya kiya to babu shakka wannan in Allah ta'ala ya tashi masa hukuma to hukuma da zai masa ta fi kowace hukuma ita ce ya rufe zuciyarsa wannan rufe zuciya ta fi kowace domin gara a saukar masa da wata hukuma a nan duniya a yi masa azabar horar da za a yi masa a nan duniya in ya so ya samu sa'ada ta lahira amma in ya kasance a nan duniya an rufe zuciyarsa shiriya ba ta shiga gaskiya ba ta shiga haske ba ya shiga babu shakka wannan shi ne ita ce hukumar da ta fi kowace shi yasa Ibn al-Qayyim a cikin nuriyarsa yake cewa wallahi ma khawfi adh-dhunuba fa innaha la'ala tariqi al-'aqli wal-ghufran lakinna ma akhsha silah al-qalbi min tahkim hadha al-wahyi wal-qur'an yace wallahi shi ba jin tsoron zunubi ne ya dame shi ba ya san cewa Allah mai afuwa ne mai gafara ne yayi zunubi ya nemi Allah ta'ala ya afuwa ya nemi shi gafara ya nemi shi rangwame zai yafe masa babban abin da yake tsoro abin da yake tayar masa da hankali a ce zuciyarsa ta rabu da wato hukunta alqur'ani da wahayin da Allah ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani da sunna a ce ya daina gamsuwa da abin da Allah ta'ala ya faɗa alqur'ani ko a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine babban musibar da yake jin tsoro ko a ce warida bi ara'ir rijali wa kharsiha la kana zaka bi rahmatir rahmani yace ko a ce ya koma yanzu kawai sai abinda wasu suka faɗa shi kawai ya yarda da shi ba abinda Allah ya ce ba abinda manzon Allah ya ce ba yace yana fatan kada Allah ta'ala ya jarrabe shi da wannan to wannan ita ce jarraba babban jarraba Allah ta'ala ya rufe zuciyar mutum wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun saboda kama lam yu'minu bihi awwala marra lokacin da ake gaya musu suka ki imani da shi suka bijire suka yi watsi da shi to haka Allah ta'ala zai jujjuya zuciyarsu sai ya kasance hasken yazo gaskiyar ita zo ba za ta shiga ba balamma zabu azaga Allahu qulubahum yayin da suka karkace suka saki gaskiya sai Allah ta'ala ya karkatar da zukatansu don haka a karan farko Allah ta'ala baya ɗabi akan zuciyar mutum ballantana mutum ya ce ai zaluntarsa Allah ya yi Allah baya zaluntar kowa ya ce ai da an buɗe zuciyarsa da shi ma ya gane a'a sai idan yayi wasu ayyuka ne bayan gaskiyar ta je masa bayanin ya je masa wa'azin ya je masa amma ya sa kafa ya take ya ci gaba da abin da yake yi to sakamakon da zai biyo bayan wannan shine Allah ta'ala ya rufe zuciyar to wannan zuciyar babu alheri a ciki saboda haka a rufe ta fastaba Allahu alaiha bikufrihim ay bisababi kufrihim saboda kafircin su Allah ta'ala yayi dabi ya rufe zuciyar to shine abin da Allah ta'ala yake cewa inna ja'alna shi yasa ma aka sanya jumlar ta zama munfasila ba a ce wa inna ja'alna ba kawai aka kawo ta haka nan ita kadai dan ta zama ta'lili dan ta zama bayanin sababin da yasa Allah ta'ala yayi wato sababin da yasa ya rufe musu zuciya shine abin da suka yi a baya inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra a cikin kunnuwan su akwai nauyi wato kamar an sanya wata dalma an tushe kunnuwan su saboda ka duk wani abu na gaskiya da za a faɗa ba zai shiga kunnuwan su ba sun ji amma ba su ji ba sun gani amma ba su gani ba ubangiji ta'ala ya rufe wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idhan abada kuma koda za ka kirawo su zuwa ga shari'a to wadannan har abada ba za su shiryu ba saboda me saboda sun riga su zukatansu sun riga an rufe su an rufe zukatan an rufe kunnuwan babu abin da zaka gaya musu kuma su ji to wannan aya tana nuna wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ana lallashin sa kuma a nuna masa cewa waɗannan mutane da suka zo suna so ka kori wasu talakawa wai dan su su iya zama a cikin su ba za su zauna a majalisar ka ba saboda akwai talakawa su manya ne ba za su iya zama ba saboda da talaka shi ba za a gan su a gumba don haka a kore su sannan su su zo su zauna sannan za su saurare shi su ji abin da yake faɗa sun ma yadda ko ba su yadda ba wani abu ne kuma da zai biyo baya to shine Allah yake gaya masa cewa irin mutanen irin waɗannan kama fin da rai ba su yi imani ba don haka ci gaba da riƙe waɗannan talakan naka su ne masu amfani su za su amfane ka don haka wannan ba yana nufin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakata da da'awarsa ba cewa ba za su shirya ba a'a ana gaya masa cewa waɗannan da suke ƙoƙarin sai ka yi faɗa da muminai waɗanda suka yarda da abin da ka zo da shi a karan farko sai ka kawar da su daga majalisarka sannan su yi imani ka kaba ta lokaci a kansu kuma Allah da ikonsa waɗannan manya-manyan duk gaba ɗaya haka suka zo suka mutu ba su musulunta ba Abu Jahl haka ya mutu bai musulunta ba Al-Walid ibn Mughira haka ya mutu bai musulunta ba abin nan Umayyah ibn Khalaf haka ya mutu bai musulunta ba Al-As ibn Wa'il haka ya mutu bai musulunta ba dukkan waɗannan jimajiman Qurayshawa waɗanda suka yi ta faɗa da Annabi sallallahu alaihi wasallam har ma suka kawo masa tayi cewa ya sallamu talakawa su dan su zauna a majalisarsa ba su musulunta ba wasu aka kashe su a Badar wasu kuma suka mutu to shi ne kaga abin da Allah ta'ala ya faɗa ya tabbata falan yahtadu idan abada saboda haka kai da kake karantarwa kake wa'azi ba za ka san wane ne zai ji wa'azin ka ba wane ne ba zai ji ba waye zai karba ya aiki da shi waye ba zai karba ba don haka kai ka ci gaba da karantarwarka babu abin da yake kanka illa ka isar sannan Allah ta'ala ya ce wa rabbukal ghafuru dhur rahma
wa rabbukal ghafuru dhur rahma لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا
الله تعالى يقول وربك الغفور ذو الرحمة كما أبنجتك شنم يوان غافرا كما ما أبوش الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا دا زي كاما سودا ابنده سكا تسوروتا سكا ايكتا لعجل لهم العذاب دا يا غغوتا مسو دا عذابا بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا بار wannan magana suna da wani lokaci suna da wani lokaci da aka yanka musu kuma ba za su samu wata mafaka gaban wannan lokaci ba don haka Allah ta'ala ya ci gaba da lallashin annabi sallallahu alaihi wa sallama da dukkan wani mai karantarwa dukkan wani mai da'awa cewa rabbuka aka fara buɗe magana da bayanin rububiyar Allah don a jawo hankalinsa zuwa ga cewa Allah ta'ala shi ya halicce shi yake ni'imta shi yake ba shi tarbiya kuma shi ne yake tsaye bisa ga bayansa ta hanyar ba su dukkan bukatunsu ubangiji shi ne tsaye a kansu shi ne alqayyum saboda haka aka buɗe aka jingina kuma damirin rabbun zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam aka ce wa rabbuka, dan wannan ya ƙara kwantar masa da hankali cewa Allah ta'ala shine majibincin sa, shine yake jujjuya al'amuran sa, komai nashi yana hannun Ubangiji. Sannan al-ghafuru mai gafara ne shi Ubangijin naka, mai yawan gafara ne, wannan ita ce sifar sa, shi al-ghafuru ne mai yawan gafara ne, yana yin afwa ga bayansa bisa ga ayyuka da dama da su da yake yi, abubuwa da yawa da suke yi Ubangiji ta'ala, da suke yi Ubangiji ta'ala yana kare su, wa ya'fu an kaseer, yana yada abubuwa da yawa. Kuma ku duba aka gabatar da gafara kafin a ambaci rahama, can aka ce zur wa rabbukal ghafuru zur rahma, sai da aka ambaci gafara sannan aka ambaci rahama, saboda sai an wanke sannan kuma sannan duk wani kwalliya da gare-gare sannan a zo a yi shi. In za ka yi gini sai ka share dukkan wani datti, ka kawar da dukkan wani bangori, sannan ka zo ka dore gininka. Ba za ka zo guri da tarkace da bola da waye ka ce akai za ka dore gininka ba. Saboda haka sai an gafarta musu, an share musu dukkan abin da yake tattare da su, sannan kuma aka yi bayanin rahama. Rahama ita ce ni'imtawar Ubangiji ta'ala gare su, da yadda Ubangiji ta'ala ya musu kyakkyawan tanadi. Aka ce zur rahama, wato ma'abocin rahama. Zu tana nufin as-sahib, wanda yake ma'abocin rahama ne, wanda yana nuna cewa rahama sifarsa ce ta zatinsa. Rahama sifa ce ta zatin Allah, kamar yadda sunansa yana daga cikin sunayensa ar-rahim, to haka ne yana daga cikin sigofinsa kuma ar-rahma. Sabanin abinda wasu karkatattun kungiyoyi suke cewa ba a sifanta Allah da cewa mai jin kai ne ko mai tausayi ne, ce wai saboda tausayi yana nufin karayar zuciya, shi ko Allah ta'ala ai ba a jingina masa irin wannan. To wannan tausayin mu kenan mu ƴan adam, amma Ubangiji ta'ala sifarsa ai ta sha bamban da ta kowa. Muna ji amma shi ma ai yana ji, muna gani shi ma yana gani, da jin mu da ganin mu irin nashi ne ko kusa. Allah ta'ala ya sifanta kansa da as-sami'ul basir, haka nan ya sifanta dan adam wa ja'alnahu sami'an basira, amma da jin mu da ganin mu irin na Allah ne ko kada, jin mu takaitacce ne, ganin mu takaitacce ne, amma Allah ta'ala ba abinda baya gani ba abinda baya ji. Saboda haka in ka yarda Allah ya sifantu da ji, ya sifantu da gani, ba irin sifantuwa ta dan adam ba laysa ka mithlihi shay, to ka yarda ya sifantu da rahama, ba irin sifantuwa ta dan adam ba. Saboda haka Ubangiji ya sifantu da rahama, abinda suke cewa rahama din nan sai su yi tawilinta da iradatul in'am ko iradatul ithaba, sai su maida sifar rahama zuwa ga sifar irada, saboda ita sifar irada ce kawai suka tabbatar. To ayoyin kuma da suka zo al-Qur'ani wanda suka tabbatar da sifar rahama ga Allah sun fi yawa sama da ayoyin irada. To amma an tabbatar da irada din ba a tabbatar da sifar rahama ba, saboda me? Saboda suna tabbatar da sifofin da ta hankali, dan suna kiran waɗannan sifat ne al-aqliya, wanda hankali ya yarda su sifanta Allah da su. Amma rahama ba ta cikin a fadar su, ba ta cikin abin da hankalinsu ya ba su sifanta Allah da shi. To kaga wannan magana, wannan magana ba magana ba ce a barkar ba. Sannan kuma in kun tabbatar da irada, in kun tabbatar da irada, ai dan adam ma yana da irada, irada shi ne nufi. In kun tabbatar da shi sai a ce to ai irada shi ne wanda karkata zuwa ga abin da zai amfane ka, ko zuwa ga abin da zai kawar maka da abin da zai cuce ka. Wannan kuma ba a jinginawa Allah mai ne a ce ga wani abu zai cutar da Allah ko zai amfanar da Allah. Za su ce a to ai mu iradar Allah daban take. To yadda kuka ce iradar Allah daban take, sai ku yarda rahamar Allah ma daban take. Yadda kuka sifanta shi da irada, sai ku sifanta shi da rahama. Iradar nan har garu katanga an sifanta da ita. Fa wajadu fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqama. Jidar ne amma an sifanta shi da irada. An sifanta munafikai walau aradu al-khuruja la addu lahu udda. To amma iradar Ubangiji ba irin waɗannan iradojin bane, irada ce ta musamman. Kuma sannan in ka duba irin abin da Allah ta'ala ya zuba wa bayansa, halittunsa na ni'imomi barkatai ba iyaka, ƙasar da za su hau su yi tafiya a kanta, su yi bacci a kanta, su zauna a kanta, inuwar da za su sha, abincin da za su ci, ruwan da za su sha, iskar da za su shaka, rahamar Allah ta ko'ina ga ta nan baibaye da su, wacce ba saya suke ba, ba biya suke ba. Sannan yake kawar musu da abubuwa da dama wanda za su cutar da su, yake raba su da abin da zai cutar da su, wannan ba asaru rahmatillahi bane ba alamu bane suke nuna cewa lalle Allah ta'ala ya sifantu da rahma babu shakka ubangiji ya sifantu da rahma hadisi ya tabbata cikin sahihain bukhari da muslim hadisi abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala ya halicci rahma kaso 100 sai ya rike kaso 99 a wajensa ya sako kaso ta 1 kaso 1 daga cikin 100 ya sako shi zuwa ga halittunsa gaba daya da shi uwa take tausayawa danta da wannan rahama ne dabba doki ko godiya za ta daga kafa ta kanta daga danta saboda ka rahamar ubangiji da ya aje a lahira wacce zai yi wa bayinsa kaso 99 ce wannan duk wanda muke ta fadan fadan a cikin ta wannan duk rahama kaso 1 ne kawai daka ubangiji ta Allah ya cancanci wannan sifa ta rahama wa rabbukal ghafuru dhur rahma saboda ka ma'abocin rahama ne an sifanta Allah da rahama an sa haka ne yana daga cikin sunayensa ar-rahmanur rahim sannan yana daga cikin ayyukansa yu'azzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilayhi tuqlabun yana azabtar da wanda ya ga dama kuma yana tausaya ma wanda ya ga dama saboda ka ubangiji ta'ala mai rahama ne mai jin kai ne kuma wannan ayar tana nuna mana cewa duk sunan Allah alam ne suna ne sannan kuma sifa ce duk wasu sunayen Allah awsaf ne a'lam ne kuma awsaf ne zaka iya cewa ar-rahmanu Allah mai rahama za kuma ka iya cewa sifar Allah ta Allah ta'ala ya sifantu da rahama al-alim ya sifantu da al-alim mai ilimi ne kuma ya sifantu da ilimi sabanin wasu wanda suke kore wadannan to yana daga cikin alamomin rahamarsa gafarar da zai muku sannan kuma law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahum al'adhab da zai kama su da abinda suka tsuruta laifuffukan da suka yi la'ajjala lahum al'adhab da ya gaggauta musu azaba da Allah ta'ala zai duba irin ayyukan da suka yi shi yasa yace bima kasabu dan ya nuna cewa sun yi ayyukan da sun cancanci a halakar da su amma Allah ta'ala sai ya jinkirta azabar ya jinkirta musu a nan duniya watakila a samu daga cikinsu wasu su tuba su yi imani su samu rahamarsa to kaga wannan ita kanta rahama ce ta ubangiji amma da ya gama da sunan take da shikenan ba a ba su wannan dama ba kuma da yawa daga cikinsu wasu duk sun yi imani wasu sun tuba su Abu Sufyan duk sun tuba su Khalid ibn al-Walid su Ikrima ibn Abi Jahl wanda da su aka rika ya tsara sallallahu alaihi wa sallam sai ga su duk sun yi imani daga baya to kaga duk wannan yana daga cikin rahmar ubangiji wanda da ya halaka su gaba ɗaya kamar yadda suke cewa a halaka su gaba ɗaya ko a saukar musu da ruwan duwatsu to da shikenan wannan rahmar da za su samu da ta kubuce musu to wannan yana daga cikin rahmar ubangiji shi yasa yace ballahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ida suna da wani lokaci da Allah ta'ala ya aje na ya saukar musu da hukuma ko a nan duniya ta hanyar su je su fita yaki a kakkashe su a wajen yaki kamar yadda ta faru ga su Abu Jahal din suka fita aka kakkashe su to ko ubangiji ya kyale su a nan ya sanya musu wani mau'idi a nan da hukuma za ta same su in kuma har sun mutu ne ba ta same su ba to za su je can lahira kuma ta same su kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa mana game da Abu Lahab tabbati ya da Abu Lahab wa tabba aghna anhu maluhu ma kasab sayasla naran zata lahab saboda ka in bai samu in bai shige azabar duniya ba to zai sai ya samu azabar lahira saboda ka ubangiji ta'ala yana yi wa mutane rahamarsa don haka ya jinkirta musu ya ba su kawar rai ya ba su lafiya watakila ko wannan damar da ya ba su wannan lokacin da ya ara musu za su yi amfani da shi su dawo kan hanya amma ba kowa ne yake wazantuwa da wannan ba na'am
وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا
الله تعالى يقول وتلك القرى ولنن القرية ولنن القريو ولنن قالوا أهلكناهم لما ظلموا من هلك الدسو يا يدسو كي زالنشي waj'alna li mahlikihim mawida kuma muka sanya wa lokacin halakar da su muka sanya musu lokacin halakarwar wato ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa waɗannan garuruwa ba kuma garuruwan ake nufi ba ana nufin mazauna garuruwa waɗanda suka yi wa Allah ta'ala izgili da ayoyinsa, suka yi izgili da manzannin Allah, Allah ta'ala ya halaka su. Ya halakar da mutanen annabi Nuh, ya halakar da mutanen Adawa, annabi Hud, ya halakar da Samuda, mutanen annabi Salih, ya halakar da mutanen annabi Shu'aib, ya halakar da mutanen annabi Lut. Duk kuma suna da labarin waɗannan mutane. Ubangiji ta'ala ya halakar da su. Me suka yi? Lamma zalim. Yayin da suka yi zalunci tun daga kan shirka har zuwa zaluntar junansu. Ashe kaga zalunci ba ƙaramin abu bane. A ce mutum ya mutu yana zaluntar wasu, wannan ba ƙaramar azab ba, wato ba ƙaramin tashin hankali bane. Allah ta'ala ce wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalam, yayin da suka yi zalunci muka halakar da su. Zaluncin nan ya kunshi zalunci babba, shine shirka, ya kunshi zaluncin da wani zai ma wani. Ubangiji ta'ala zai iya jinkirtawa azzalim, amma randa duk zai kama shi ba zai kubuce ba. Kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahihaina Abu Musa al-Ash'ari, inna Allah la yufli lil-zalim hatta idha akhadahu lam yuflithu thumma qara'a qawlahu ta'ala wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid. Allah ta'ala yace, Adam sallallahu alaihi wasallam yace, Allah ta'ala na iya jinkirtawa azzalim, ya daga masa kafa. Ka rika ganin al'amuransa suna tafiya, ka zaci cewa ma ko Allah ma ya kyale shi ne, ba ba abin da ma zai same shi. A'a, ran da duk zai kama shi, to fa babu wanda ya sai kwace shi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadar Allah, haka kamar haka kama ubangijinka yake. Idan ya kama garin da suke azzalibai, lalle kamun sa mai tsanani ne, mai radadi ne. Saboda haka shi kaga zalunci ba karamin abu bane. To haka duk wanda ka san ka zalunta, to yi kokari warware tun a nan duniya. Kada a ji ranar da Allah ta'ala zai karbo kowa haƙƙinsa dukkan kanta sa. Ranar da babu wani kuɗi ko dukiya ko mene ne ba zai amfani mutum ba, sai aikinsa. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna ma hiya alhasanatu wassayyi'at. Kawai batun da ake lissafin da ake a wannan ranar, lissafin kyawawan ayyuka da munana, su ne kawai za ka yi ta gani. Shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa sahabbansa, ce shi ba ya son ya koma ga Allah alhalin ya zalunci wani, shi kansa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai zalunta, amma shi ma tsoron haka yake. Yayin da suka zo suka ce, ya Rasulullahi sa'ir lana, ya manzon Allah, ai mana a ƙayyada farashi, wato a sa 'yan kasuwa su riƙa sayar da kayansu da wani farashi guda ɗaya da kai kake so. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ina ba na fatan koma ga Allah wani yana nema na da na zalunce shi. Ubangiji ta'ala shi ne mai bayarwa, shi ne mai hanawa, kuma shi ne al-musa'ir, shi yake ba da farashi, shi zai sa farashi ya daga, shi zai sauko da shi. Da haka ku nema abin nan, ku nema a wurin Allah. To idan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa ga yadda yake, to ina kuma ga wasu ba shi ba. Haka zalunci babban abu ne, kuma kowane ne zaka zalunta, ko ba musulmi ba ne, ko me yake bautawa, duk irin munin ibadar da yake yi, dai kai ne azzalimin, ka zalunci shi, to ko za a kai shi wuta sai an kwato masa haƙƙinsa. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura abin nan, ya tura Mu'az ibn Jabal, ya tura shi Yaman, bayan ya gaya masa da'awar da zai sai ce, wattaqi da'watal mazlum, ka guji addu'ar wanda aka zalunta. Fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab, babu shamaki tsakaninta da Allah. Ubangiji ta'ala zai ce, wa izzati wa jalali la ansurannahu wa law ba'da hin, na rantse da izzata da girmana wannan da yake roƙona. Yana cewa an zalunce shi, bi masa haƙƙinsa, sai na taimaka masa ko ba yanzu ba. To a nan ba a ware aka ce sai wanda yake mumini ko mai sallah mai tsoron Allah ba, a'a, duk wani wanda yake haƙƙinsa ne, to wajibi ne a bai masa da haƙƙinsa. Shi ya sa Ubangiji ta'ala a nan da ya tashi faɗar illar da ta sa ya ƙyale su, ya halaka su, sai ce, lamma zalam, saboda duk wani zalunci ya shiga ciki, kowane iri ne, da babba da ƙarami, wanda yake shiga kai shirka da wanda bai kai shirka ba. Allah ya ce, waja'alna li mahlikihim maw'ida, wa muka sanya lokaci wanda idan yazo babu jinkirtawa kamar yadda annabi Nuhu alaihi salam yake ga mutanansa yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi idha jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun ya gafarta muku zanubanku kuma ya jinkirta muku zuwa ga wani lokaci sananne domin lokacin ajalin ubangiji idan yazo na azabarsa na kamunsa na mutuwa la yu'akhkharu ba a jinkirta wannan la yu'akhkharu ba a jinkirta wannan saboda anan ubangiji ta Allah zai kyale amma ranar da zai kama mutum in ta zo to babu kuma jinkirtawa saboda wannan dan ayoyi ayo ne wanda suke suna matukar gargadi ga dukkan wani wanda yake da zuciya ga dukkan wani wanda yake mai sauraro ya san cewa girman saban Allah da ainihin shiga haƙƙin bayin Allah da wulakanta addinin Allah da izgili da addinin Allah ba garamin abu bane dan da duk ubangiji ta Allah waiwayo mutum to ba zai ji da dadi ba anan muke so mu dakata da wannan tafsiri na wannan shekara saboda shekara mai zuwa in Allah ta'ala ya sake ara mana lokaci ya ba mu lafiya mu fara daga kissar annabi Musa alaihi salam da Khidir kuma kamar yadda kuka gani kuka sani yau muna da babban bako muna da babban bako da wannan masallaci yayi mai martaba sarki sarkin Bauchi ya kawo mana ziyara ya zo da kuka kara mana karfin gwiwa kuma mu samu albarkar halartarsa wannan guri don haka muna maraba da shi muna masa addu'a Allah ta'ala ya kara masa lafiya ya kara masa imani Allah ta'ala ya kara masa tausayin talakawansa Allah ta'ala ya tsare shi daga dukkan wasu musibu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ta'ala ya bashi jinkiri mai amfani ya albarkaci rayuwarsa ya albarkaci rayuwar zuriyarsa mun ji dadi kwarai da wannan ziyara da muka samu mun san duk shekara yana tare da mu kuma duk shekara za mu je mu gaishe shi a bada kuma zai karbe mu hannu biyu mu saurari kalmomi daga bakinsa waɗanda suke ƙara mana ƙarfin gwiwa ranar shekarar da na fara zuwa nan na yi tafsirin farko shine ya aiko cewa to daga yanzu an ci gaba kenan kuma tun da yayi wannan magana har zuwa yanzu kaga abubuwa suna ta ci gaba to irin wannan addu'a irin wannan fatan alkhairi muke bukata ko da yaushe murkaji daga bakinsu don haka za mu bar a liman bi mako
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.